الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku kenan ko ko biyu ne to yau biyu ga watan jumadanil ula hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda ya daidai da 19 ko 19 ne to 19 ga watan daya shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin karanta littafin nan na al-imanu bil yawmil akhir wallafa Dr. Sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 40 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam yana ainihin wato ta koro mana bayani da hujjoji irin na ayoyi da alqur'ani ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma dalilai irin na hankali duk da suke tabbatar da ainihin wato tashin mutane bayan mutuwa a darasin da ya gabata a karkashin ayoyin da muka karanta sai malai ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya raya ainihin wato ƙasa bayan mutuwarta ta zama daidai da raya matattu fitar da tsirrai daga cikin ƙasa daidai da fitar da su daga cikin kaburbura wannan sai ya nuna a sheda tayar da mutane bayan sun mutu da raya ƙasa bayan mutuwarta wannan wato misali ne wanda yake na daidai wa daida sannan ya sanya waɗannan ayoyi su zama dalilai akan ko abubuwa guda biyar abu na farko ayoyin suna nuna samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu suna tabbatar da sufa cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala cewa shine mai raya matattu sannan abu na uku gamewar kudirar Allah madaukakin sarki akan dukkan komai abu na hudu wato zuwan tashin alkiyama kuma babu shakka a ciki sannan abu na biyar Ubangiji ta'ala zai fitar da matattu daga kaburburan su kamar yanda ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa a ƙarƙashin wannan malai ya kawo ayar da take cikin suratul Qaf wanda ita ma bayan ya kawo ayar kuma ya dan dauki wa ahayna bihi baldatan maita yayi ƙarin bayani akai sannan ya tafi dalili na biyar dake nuna ainihin wato tashi bayan an mutu sai ya kafa dalili da tashi da dawo da mutane da fitar da wuta daga cikin itace ko bishiya danya nan ma Allah ta'ala ya ce a fara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un da kuma fadin Allah ta'ala cikin suratu Yasin awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هرزوا فدن الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وانا دك آيوين سوما أنا كفى حجة دسو واتو آهنكالتي وجن تاشم متاني باين سموتو سنة أكوي فدن الله مدوك كنسركي نقول يخويها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم دكما أيني واتو استدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر كما عندما كانت آية تقباتا أقول الاستدلال بخلق السماوات والأرض على خلق الإنسان شما كركشم فرن الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم استدلال نشدد ما لا يكاو أكن تاشي بايان أمتو yace hikimar Allah madaukakin sarki da adalcinsa sun hukunta a tashi mutane bayan sun mutu kuma ai musu sakayya domin in har aka ce ba ai haka ba to ya zamanto kaman ba hikima cikin halittar mutane domin an samu abubuwa na ainihin wato zalunci da fin karfi da danna haƙoƙin wasu a wannan duniya da haka da buƙatar a sake tashi a wani wuri ne domin a saka wa mai rauni a kuma mayarwa wanda aka zalunta abinda aka zalunce shi Allah madaukakin sarki bai halicci mutane dan wasa ba sannan bai bar su haka sasakai ba babu dokoki akan su Allah ta'ala ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim da kuma fadin Allah ta'ala ayahsabul insanu an yutraka suda to wannan sai yake magana akan cewa shin hankali ko mai hankali yana zaton an yaturkal insan ko yutrakal insan fi hadhihi dunya a kyale mutum a cikin wannan duniya la yu'mar wa la yunha a kyale shi abin da yaga dama kar a sashi kar a hana shi sannan kuma a bar shi a cikin kabarin sa sasakai ba tare da an tashe shi ba ko shakka babu haka bai dace da hikimar Allah madaukakin sarki ba domin kowanne abu da yazo daga Allah madaukakin sarki yana da hikima da tasa ainihin wato Allah ta'ala yayin shi dan haka idan muka kalli rayuwar da muka yi a wannan duniya ko shakka babu kamar yadda muka karanta satin da ya wuce akwai wadanda sun yi zalunci sun yi kama karya sun yi abin da suka ga dama sun danna wanda suka danne sun kuma ainihin wato zalunci wanda suka zalunta kuma haka suka yi ta zalunci ba a samu wanda ya taka musu burki ya hana su zalunci ba haka har duniyar su wato suka karar da ita haka to idan aka ce babu tashi bayan mutuwa sun zazzalunci mutane sannan a hannu guda akwai wadanda an zazzalunce su kuma basu gushe ba ana ta zalunta su basu samu wanda ya iya kwato musu haƙƙin su ba a wannan duniya haka bisa raunin su da rashin karfin su da rashin dama a hannun su haka suka yi ta hakuri ana ta danne su ana ta tirsasa musu ana ta zalunta su har zuwa ƙarshen rayuwar su to wayancan sun ci banza kenan sun ci bulis sun yi zalunci sun yi kama karya su kuma wayannan an zalunce su an tattake su an kakkarya na karyawa an ainihin wato rugurguza da rugurguza kuma shikenan rayuwa iyakacin ta kenan ko shakka babu ko da bamu kawo wayancan dalilai da mu malai ka kawo mana a baya ba hikimar Allah ta nuna za a tashi mutane dan ayi ainihin wato kisasi tsakanin su domin ga irin abubuwan da muka dinga rayuwa akan su a cikin wannan duniyar da akwai az-zalim akwai al-mazlum akwai az-zalimi akwai kuma wanda aka zalunta dan haka in ya zamanto iya wannan kawai iya wannan za a yi ta cewaye cewaye babu wani ainihin wato tashi bayan an mutu to ko shakka babu za ka ga babu hikima a ciki shi kuma Allah madaukakin sarki baya yin abin da babu hikima sai malai ya ci gaba da kawo mana ainihin wato abin da zai karfafa haka a cikin alkur'ani akan cewa tashin mutane fa bayan mutuwa ma larura ce a tashi bayan an mutu wannan darura ce tilat ne ma a yi haka domin wannan shine yake nuna adalcin Allah madaukakin sarki da kuma hikimarsa a wurare da yawa cikin alkur'ani Allah ya yi bayanin haka kaman fadin Allah am hasiban ladina jitarahu sayiat an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihat sawaa mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun kaga wannan aya Allah ta'ala yake tambaya shin waɗanda suka yi ainihin wato suka tsururuci miyagun ayyuka ijtarahu sayiat suka tsururuci miyagun ayyuka suka yi ba daidai ba suka yi kato barasar ransu yanzu suna tsammanin an naj'alahum kal ladina amanu
mu sanya su a gurbi daya mu yi musu hukunci iri daya mu yi musu kudin gora da su da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari sawa'an su zama daidai wa daida Allah ta'ala yake cewa mahyahum wa mamatuhum su zama daidai a wannan rayuwa ta duniya sannan kuma ranar tashin alkiyama makoma su ta zama iri daya sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa yayi muni wannan Allah ta'ala am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kalmufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ta'ala yace shin naj'alul ladina amanu so ake mu sanya wadanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki nagari kalmufsidina kaman mabarnata fil ard a ban kasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko so ake mu yi hukunci kuma mu saukar da su a manzila matsayi iri daya da ainihin wato al muttaqina wadanda suka yi takawa suka kiyaye dokokin Allah kal fujjar mu sanya su su zama gurbin su daya da al fujjar fajirai Allah ta'ala ya kuma tambaya yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun yanzu kuna so mu sanya hukuncin musulmi da wanda yake kafiri zai zama iri daya dan me yasa kuke irin wannan hukuncin aya ta 6 Allah ta'ala yace wa ma khalaqanas samaa wal arda wama bainahuma batila zalika dhannul ladina kafaru fawailul ladina kafaru minan nar Allah ta'ala yace ba mu halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin su dan wasa ba ko da yake wannan shine tsammanin waɗanda suka wato suke kafirai su sun dauka kawai wasan nan la'ibun wala haul kawai rayuwar duniya kawai ai sharholiya a ci abinci ai bacci a je club a je ai kaza karshen lokacin mutun yayi ya mutu shikenan an kare Allah madaukakin sarki yace fawailul ladina kafaru minan nar abu na 6 wanda muka tsaya akai shine ikhbarul alimul khabir bi wuqul qiyama bayar da labarin da Allah madaukakin sarki yayi game da faruwa wato na tashin alkiyama a karkashin nan Allah madaukakin sarki yace inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha cikin suratu taha da kuma fadin Allah ta'ala wa inna sa'ata la'atiya fasfahis safhal jamil wadannan duk gaba daya bayanan mun yi su a karatun da ya gabata dan haka kaman mun dan yi ainihin talkhisin abin da ya gabata qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala a karkashin gaba ta 6 daga cikin mafi girman dalili da ke nuna faruwar al-ma'ad makoma bayar da labarin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi da haka duk wanda yayi imani da Allah ya gaskata manzannin da Allah ta'ala ya aiko yayi imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar to ba shi da wajen fakewa ba shi da wajen guduwa dole yayi imani da dukkan abinda ubangiji ta'ala ya bamu labarin sa na abin da ya shafi tashi da kuma tara mutane da sakamako da hisabi da aljanna da wuta ubangiji ta'ala ya nau'anta zance ya nau'anta usulubi na bada labari salo iri iri dan ya kasance yayi tasiri a cikin zukata dan abun ya ƙara ƙarfi a zuciyar mutane a ciki sai ya kawo mana wato fadin Allah ta'ala kamar yanda na karanta inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha kaga Allah madaukakin sarki wani lokaci dan ya tabbatar da tashin alkiyaman nan abu ne tabbatacce da babu kankarewa sai ya afko wani lokaci in Allah ta'ala zai yi bayani akan sa'a yakan kawo inna ko anna wanda masana larabci za su fahimci ma'anar sun san ma'anar inna ko anna wato harafi ne da ake kawo shi domin karfafawa da tabbatar da ainihin zancen da ake yi sannan kuma wani lokaci akai a kawo lamun almuwaqa'a alal qasam ko almuwaqa'atu fil qasam wato wata lamun wanda ita kuma yawanci in ka ganta to akwai rantsuwa a ciki inna sa'ata atiya kaga Allah ta'ala yace inna an kawo inna littaukid dan a karfafa cewa tashin alkiyaman nan atiyatun lalle zai zo a wani gurin kuma Allah ta'ala ya kawo inna din kuma ya kawo lamun wato dan ya sake karfafawa akan karfafawa inna sa'ata lalle tashin alkiyama la atiya kaga aka kawo lamun tabbas zai zo fasfahis safhal jamil da kai afwa afwa wanda take mai kyau wa fi mawadhi'in ukhra malai yace a wasu wuraren daban ya qasimullahu ta'ala ala wuqu'i ubangiji ta'ala yakan yi rantsuwa ma akan afkuwar tashin alkiyama wa maji'i da kuma zuwanta ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allahi haditha Allah ta'ala yace Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanci a bautata masa a sama ko a ƙasa sai shi la yajma annakum kaga sai a kawo lamun almuwaqa'a lilqasm la yajma annakum lalle wallahi yajma annakum zai tara ku ila yaumin zuwa wani yini alkiyama na tsayuwa lare ba fihi kuma wannan yini ne da babu kokonto a cikin sa wa man asdaqu minallahi haditha wa yakai Allah gaskiyar labari Allah ta'ala ya bada labarin cewa haka zai faru kuma babu wanda yake Allah gaskiyar labari kaga game da tashin alkiyama da tara mutane Allah madaukakin sarki har rantsuwa yayi wa yuqsimu ala tahaqquqi dhalika bima sha ubangiji ta'ala yana yin rantsuwa ma akan tabbatuwar haka tabbatuwar tashin alkiyama bima sha'a da duk abin da yaga dama min makhluqati daga abubuwan halittarsa ka kaulihi ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya rantsuwa da wasu abubuwan halittarsa dan ya tabbatar da jawabin rantsuwar a ƙarshe shine lalle tashin alkiyama ba makawa zai afku kuma babu wanda zai tura faruwar sa sai Allah ta'ala ya rantsuwa da wasu abubuwan halitta kamar haka wa tur Allah ta'ala ya rantsuwa da at-tur at-tur dutse malamai suka ce shi kuma duk inda kaji tur to dutse ne wanda yake akwai bushiyoyi a kansa duk dutsen da babu duwa babu bushiyoyi a kansa ba sai dai a kira shi jabal amma in kaji tur to lalle akwai bushiyu a gurin Allah ta'ala yayi rantsuwa ko kace wancan tur sina ko kuma kace duk wani dutse wanda yake akwai bushiyoyi wanda ya cika suffar tur to Allah ta'ala yayi rantsuwa da shi wa kitabin mastur Allah ta'ala yayi rantsuwa da kitabin wani littafi masturin rubutacce fi raqin manshur a cikin wasu takaddu shimfidaddu wato lauhil mahfuz kenan Allah madaukakin sarki anan bayan yayi rantsuwa da dutsen dur sannan Allah ta'ala yayi rantsuwa da kuma lauhil mahfuz shine kitabin masturin fi raqin manshur wal baitul ma'mur sannan Allah ta'ala yayi rantsuwa da al baitul ma'mur annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Isra'i a sama ta bakwai in ban manta ba ya ga wani daki wanda mala'iku 70 kullun suna zuwa su dawafi a wannan dakin ba sa sake dawowa wannan shine baitul ma'mur to Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da al baitul ma'mur wato wannan dakin abin rayawa wanda kullun mala'iku suna ta raya shi da ibada duk waɗanda suka zo suka yi ibada ba sa sake dawowa ila yawmil qiyama to Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da wannan dakin albaytul ma'mur Allah yana rantsuwa da albaytul ma'mur wasaqafil marfu' sannan Allah ta'ala yana yin rantsuwa da asaqafil marfu' rufi abin daukakawa ita ce sama Allah ta'ala yayi rantsuwa da sama a cikin wannan aya wal bahril masjur da kuma kogi wanda yake cike da ruwa wasu malaman suka ce abinda ake kira al-bahrul masjur shine wannan katafaren tekun da ke karkashin al'arshin ubangiji shine al-bahr anan da aka yi magana wanda ke cike da ruwa Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da shi to menene jawabin rantsuwar Allah yayi rantsuwa da abubuwa wajen guda nawa at-tur kitabin mastur fi raqin manshur wal baitul ma'mur was-saqafil marfu' wal bahrul masjur abubuwa nawa Allah ta'ala ya rantsuwa da abubuwa guda biyar yayi rantsuwa da tur yayi rantsuwa da lauhil mahfuz yayi rantsuwa da baitul ma'mur yayi rantsuwa da sama yayi rantsuwa da teku to duk me yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da waɗannan abubuwan inna azaba rabbika lawaqi jawabin rantsuwar shine lalle tabbas azabar ubangijin kaga waɗanda suka cancanceta lawaqi'un mai afkuwa ce ma lahu min dafi ba ta da mai tunkuɗe ta to kaga in ka karanto daga farkon aya zuwa nan kaga wannan yana sake nuna maka cewa lalle akwai randa za a tashi duniyar nan kuma waɗanda suka cancanci azaba sai Allah ta'ala ya dandana musu kudin su a wannan rana kuma rana ce da ma lahu min dafi'in babu wani abu da yake sai ya hana faruwar ta babu wani wanda yake da karfin da zai zo ya ture ta kata faru ma lahu min dafi'in in ji Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace wa fi ba'd al mawadi' to kaga a wannan ayoyin da muka karanta Allah ya rantsuwa da wasu makhluqat shi sa malamai suka ce Allah ta'ala zai iya yin rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama cikin halittarsa da ni da kai ne ba mu da ikon mu yi rantsuwa sai da Allah ko da sufofinsa duk wanda zai yi rantsuwa sai dai ya rantse da Allah ko ya rantse da suna cikin sunayen Allah ko ya rantse da wata sifa cikin sifofin Allah billahi tallahi wallahi wa rabbil ka'aba wa rabbi muhammad wa rabbi ibrahim wannan dai yayi zaka iya yin wannan rantsuwar wasu ma suka ce zaka iya rantsuwa da alqurani kace na rantse da alqurani domin alqurani sifa ce min sifatillah da haka kuma ana iya yin rantsuwa da sifa cikin sifofin Allah amma ba zaka yi rantsuwa da dakin ka'aba ba kace na rantse da dakin ka'aba sai dai ubangijin dakin ka'aba din ba za ka yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ce ka rantse da manzon Allah ko kuma ka yi rantsuwa da binta yan ma'aikin Allah duk ba a yin wannan an fahimta ballanta na kuma irin rantsuwan nan ta kwarau kwatsa dubu da tarnatsa da arabu dama daga ji kai ka san maguzanci ne amma Allah madaukakin sarki shi yana iya yin rantsuwa da duk abin da yaso cikin ababen halittarsa wa fi ba'd al-mawadi aw suraran ya'muru rasulahu bil qasam Ubangiji ta'ala yakan umarci manzansa da yin rantsuwa din a madadinsa ala uqul ba'd akan afkuwar tashin alkiyama wa tahaqquqihi da kuma haqiqantuwar hakan wa zalika fi mu'ridir radd 'ala al-mukaththibin bihi wannan ku sau da yawa akan kawo shi ne wajen maida martani da raddi ga masu ƙaryatawa game da tashin al-munkirin lahu waɗanda suke yin inkari suna ganin ba zai taba yiwuwa bayan mutane sun mutu sun zama kasu zuwa sun zama kasa a ce a tashe su ba to sau da yawa Allah ta'ala in zai mai musu da martani yakan yi martanin shi da kansa wani lokaci ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa wajen mayar da martani alal mukaththibin bihi al munkirin lahu ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala za'amal ladina kafaru allan yub'afu shi sa malaman aqida suka ce duk wanda yace ba za a tashi alkiyama ba ya ban musulunci daga cikin abin da ke fitar da mutun daga musulunci yace bai yadda za a tashi alkiyama ba domin Allah madaukakin sarki a wannan aya ce za'aman ladina kafaru allan yub'atu kafirai sirriya domin ya zama zancen su ya zama riyawa sirriya wai ba za a tashi ba ba za a tashe su ba qul bala wa rabbi kace ina rantsuwa da ubangiji na kaga nan annaba aka umarce shi aka ce yi rantsuwa qul bala wa rabbi kace ina rantsuwa da ubangiji na latub'athunna thumma latunabba'unna lallai wallahi tub'athunna za a ta da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan tabbas wallahi sai an ba ku labarin abinda kuka aikata wa zalika ala allahi yasir wannan har wani abu ne mai wahala a wajen Allah a tashe ku bayan kun mutu to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya umarci shi ya rantsuwar game da tabbatuwar tashin alkiyama wa fi mawadhi'in ukhra aw suraran daban kuma yadhum al-mukaththibin bil ma'ad zaka ji Allah madaukakin sarki yana zargin masu ƙaryata al-ma'ad makoma wanda suke cewa ba wata makoma kawai daga duniya sai Kaduna to masu wannan ainihin wato a wani lokaci a wasu wuraren Allah madaukakin sarki wajen zargin irin waɗannan al-mukaththibin bil ma'ad to Allah ta'ala yakan yi rantsuwa anan wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin kaga Allah madaukakin sarki anan ma sai yace khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah wadannan da suka ƙaryata game da haduwa da Allah khasira sun tabi alladhina kadhabu bi liqa'i Allah wadanda suka ƙaryata game da haduwa da Allah suka ce ba wani haduwa da Allah da zai ya halacci mutane sun zo sun yi rayuwarsu sun yi sharholiya sun miƙe kafa sun ci abinci sun yi bacci sun gina gidaje sun hawo motoci sun sa riguna shikenan lokacin mutum yayi ya mutu shikenan an gama alladhina kadhabu bi liqa'i Allah wanda suka ce ba wani haduwa da Allah kar ma adina ma furkita ku ba wata haduwa da Allah da zai shi ya gama aikin sa kawai ya halacce mun zo kawai mun yi rayuwa ba wata makoma Allah ta'ala yace khasira sun tabi wa ma kanu muhtadina sun yi hasara kuma basu zama shiryayyu ba wuri na biyar wa ahyanan yamdahu almu'minina bil ma'ad a wani lokaci ka ji ya zargi waɗanda suka ƙaryata game da makoma suka ce babu wata makoma a hannu guda kuma Allah kan yabi mu'mine waɗanda suka yi imani bil ma'ad da cewa banda wannan duniyar akwai makoma ita ce lahira qala ta'ala ubangiji ta'ala yace huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب شي الله مدوكين سركي شيني وندي سوكر مكة للتابي منه أتكل للتاف آيات آيوين محكمات بيّنن هن أم الكتاب كما سوني أصل للتاف آيوين دم أنا سقيا سيلي دي قوالي إرون سو سوني مكوما للتاف سوني أصل للتاف أم بيمتا وقدم دباس قوكم وتما أنا سيقود عليها ayoyin alqur'ani iri biyu ne, akwai muhkamat akwai mutashabihat. To muhkamat sune wadanda ma'ana ɗaya ba wani wanda ya sai bankara su ko yi musu tawili ko ya shigo ya ce ba haka ake nufi ba, saboda ba su daukan wata ma'ana sai guda daya. Sai Allah madaukakin sarki ya ce shine wanda ya saukar da littafi gare ka, wanda littafin nan ya kunshi ayatun muhkamat ayoyi waɗanda suke muhkamat masu bayyananniyar ma'ana, ma'anar su a fili take. Hunna kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya sanya wa'annan muhkamat din hunna ummul kitab, sune asalin littafin, sune makoman littafin. Amma ba a gane wa'ancan wa'anda suke mutashabihat ba, to ummul kitab din wa'annan asalin ake koma don su warware waɗancan. Wa ukaru mutashabihat, Allah ya ce sannan wasu daga cikin ayoyin kuma masu ɗaukan ma'ana ne sama da ɗaya, sune mutashabihat. Kaga ayoyin alqur'ani iri biyu ne kenan, akwai bai'u muhkamat akwai mutashabihat. Muhkamat kamar yadda na faɗa sune waɗanda ba su daukan wata ma'ana sai guda daya, mutashabihat waɗanda suna iya daukan ko da yake ita ainihin ma'anar da Allah ta'ala yake nufi, ita in ka koma cikin muhkamat za su nuna maka. Amma tunda shi wanda yake neman ya bata ya batar da mutane yaga wannan lafazin zai iya daukan wata ma'ana banda ma'anar da Allah yake nufi, to sai ya makale da wannan. Kuma kaji in ya tashi ya tara mabiyansa sai su ji yana kawo ayoyin alqur'ani, sai su dinga ganin har ayoyi ya karanto mana ayoyi a cikin alqur'ani, saboda su mabiyan ba su san ayoyin yaya suke ba a cikin alqur'ani. Akwai mutashabihat akwai muhkamat. To mutashabihat duk wanda yake sanya batar da mutane, duk wanda yake da wata mummunar aqida baya kawo aya muhkama, ba zai taba kabbi maka hujja da aya mai daukan ma'ana daya ba, sai dai ya tafi mutashabihat waɗanda za ta iya ɗaukan ma'ana kaza, za ta iya tana da harshen damo. Ina fata an gane. Yanzu kiristoci su ma cewa suka yi Isa dan Allah ne, Annabi Isa alaihi salam dan Allah ne, kuma suka kafa hujja da masu karatun cikinsu wanda orientalist wanda ake turowa su zo su haddace alqur'ani su yi tafsiri su yi waye su je su ci gaba da batar da mutane, orientalist ko almustashriqun. Za ka ga ire-iren waɗannan, ai za ka ga wani lokaci aya za ka ga sun kawo suna gaya wa mabiyansu cewa ga a cikin Qur'anin ma na musulmi Isa dan Allah ne, saboda Allah madaukakin sarki ya ce kalimatun minhu wa ruhun min wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Kun san da abinda suka makale min din, ita kuma min suka ce a larabci ma'anoninta sun kai wajen guda takwas. Ita min din tana da ma'ana daban-daban, ma'anonin ta sun kai wajen guda takwas da larabci. To wanne Allah yake nufi, wanda daga cikin ma'anarta din akwai irin ma'anar da su kiristocin suka makale da ita, an fahimta? Domin akwai min din akwai tabi'iyya, to su sai suka ce irin ta ce. So saboda haka tunda tana da ma'anoni da yawa kuma za ta iya daukan fuskar da suka dauka, duk da cewa in ka koma ummul kitab su ainihin muhkamat din za su warware maka wace min Allah yake nufi. To maimakon shi ne neman gaskiya, in yazo ya tarar da ga wata aya nan ta yi harshen damo, kamar wannan min din da aka ce tana da ma'anoni wajen guda takwas, to yanzu ba shi zai bawa min din gurin ma'ana ba, sai ya koma ummul kitab, sai ya tambayi ummul kitab wace min din ce cikin guda takwas Allah yake nufi ana. Domin in ka ce dan Allah ne saboda min, to kuma ya Allah madaukakin sarki ta kafirta masu cewa Isa dan Allah ne, kuma ya za ka yi da fadin Allah madaukakin sarki in huwa illa abdun an'amna alaihi, Allah ta'ala ya ci kiransa bawa, bawa bawansa ne ko? Sannan inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Gashi shi Allah madaukakin sarki ya ce inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, annabi Adam menene? Bawa ne daga cikin bayin Allah. خلقه من تراب الله يعلم شيء دغ ترباه ثم قال له كن فيكون.
to ire-iren waɗannan ayoyin sune muhukamar sai ka gano ashe ma'anar da kristoci suka dauka anan ba ita ce ma'anar da Allah ta'ala yake nufi ba duk da cewa min din tana iya dauka ma'anar su to shi yasa dukkan kungiyoyi da kake kallo duk suna da ire-iren waɗannan shubuhat din da waɗannan mutashabihat din suke makalewa ko a cikin hadisi ko cikin ayoyin alkur'ani su duba wata ma'ana wadda tana iya daukar ma'ana sama da ɗaya sai su makale sai su ce ai sai su gina aqidun su akan haka wanda akwai misalai da yawa irin shi'a su ma sun ce wa inna min shi'atihi la ibrahim in ka samu jahilan cikin su sun ce to gashi ma wa inna min shi'atihi la ibrahim amma sun manta da innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay da masu kuma wa Allah wustaqamu ala tariqati la askailahum ma an gadaka ko to duk zaka ga ire-iren wannan da haka duk wanda ya tashi batar da mutane in dai akwai san zuciya na'am to yanzu ga illa tariqa jahannama ko to kaga dai akwai ire-iren wannan to shi sa in ka koma cikin tafsiri zaka ga maganganun da malamai suka yi kenan duk wanda yake da wata mummunar aqida ko yake da wata mummunar manufa game da addini to baya kafa hujja da muhkamat sai dai mutashabihat to kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimar sa duk ya saukar da guda biyu kuma yace maka mutashabihat din wasu ma'anonin da yawa ka koma cikin muhkamat su gaya maka me ake nufi da su to amma sai mutum yake komawa cikin muhukamar sai ya dauko ma'anar da san zuciyarsa sai ya fassara Allah ya gane da mu to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa hunna umul kitab su wa'annan muhukamat din wadanda ma'anar su bayyananniya ce su ne asalin littafin wa ukharu ko da yake akwai wasu ayoyin mutashabihat su kuma masu harshen damo wadanda suke daukar ma'ana sama da daya to sai Allah ya ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma wa'anda akwai bata da karkacewa a cikin zuciyarsu dama zuciyarsu ba musulunci bane suke nufi bata ne a cikin zuciyarsu karkacewa daga kan tafarkin gaskiya ne a zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha min zaka ga suna bibiyar ma tashabaha abinda yake da ma'ana sama da daya minhu daga cikin ayoyin alqur'ani me yasa ba za su kafa hujja da ayoyin da suke ma'anonin su bayyanannu bane sai su yi hujja su dinga bibiyar ayoyin da ma'anonin su suna daukan fuskoki da yawa Allah ya ce ibtigha al fitna saboda neman fitinar mutane neman su fitini al'umma su ja wasu mabiya su ma a ce suna da mabiya adadi kaza wabtigha atawili da kuma kokarin neman ta'wilihi karkatar da shi shine ta'wil kokarin karkatar da ainihin ma'anar da Allah madaukakin sarki yake nufi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'wilin alqur'ani ko ayoyin alqur'ani sai Allah to at-ta'wil malamai suka ce yana da ma'ana guda biyu shi yasa in ka dauki ma'anar farko to sai ka ce sai ka tsaya a iya wannan waqafin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan kuma ka dauki ma'ana ta biyu to sai ya zama wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm an fahimta ma'ana ta farko ma'ana haqiqatu shay shine at-ta'wil ma'ana ana kiran at-ta'wil bi ma'ana haqiqatu shay haqiqanin abu an bayyana dai kenan sannan ma'anarsa ta biyu shine at-tafsir wat-ta'bir wal-bayan li shay tafsirin abu da yin bayanin wani abu shi ma ana daukan sa da ma'anar ta'wil an bayyana da kan kana mu'amalanta ta'wil a cikin alqur'ani za ka ga yawanci sukan koma zuwa ga waɗannan ma'anonin guda biyu ko dai at-ta'wil haqiqatu shay ko at-ta'wil at-tafsir wat-ta'bir wal-bayan to idan ka dauki at-tafsir haqiqatu shay to sai zama fassarar za ta zama wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya iyalan sai zama warasikhuna mubtada ne warasikhuna fil ilmi sai zama mubtada yaquluna amanna bihi shi kuma sai zama khabarun li mubtada kenan sai zama wa ma ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san haqiqanin wannan ayoyin na alqur'ani ma'anarsu sai Allah والراسخون في العلم سو كما تبتتو كففو اشكين علمي waɗanda sun fahimci irin yanda Allah ke sanya ayoyin nan su kawai ya kulu na amanna bihi suna cewa mun yi imani da ayoyin nan na alqur'ani kullum min inda rabbina mun yadda da mutashabih din da muhkama din duk daga wajen Allah ne sai ya zama haka tafsirin zai zama idan kuma an ce a ta'wil bi ma'ana at-tafsir wa at-ta'bir wal bayan sai ya zama وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بَابُ وَنْدَ يَسَمْ فَسَّرًا آيوين القرآن كو فَسَّرًا المتشابه دنن سي الله مدوك تنسركي سي كومت تككما لمي الربانيون أنغاني جنن الله مدوك تنسركي ينا شيما وتشين وانده يسان التأويله sai kuma ar-rasikhuna fil ilmi malamai su ma sun san fassara duk da cewa shi yasa in ka koma hadisin Nu'man bin Bashir da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sai yace wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas kaga she qalilun minan nas sun sani idan haka in kai ya zama ya rikice ma zo wajen malam shi kila bai rikice masa ba malam abun ya daure man kai to shi malam bai daure mai kai ba sai ga shi kansa a kwance yake sai ya ma bayani na an fahimta shi yasa Allah madaukake shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a can da yake cewa la ya'lamu hunna kathirun minan nas dayawa daga cikin mutane ba su san mutashabihi ba to kaga shi akwai qalilun da suka san mutashabihi sune Allah ta'ala ya yi rufarin din su anan warasikhuna fil ilmi su ma sun san mutashabihi dan haka in kaga ga wata aya ta yi maka harshen damo kuma ka rasa wacce ma'ana Allah yake nufi kuma kai ba za ka iya komawa ummul kitab din ba to ka tambayi ar-rasikhuna fil ilmi za su ga ma ma'anarta kenan in ka dauki wannan ma'anar sai ya zama at-tawil bi ma'ana at-tafsir wa at-ta'bir wal mai wal bayan ina fata an gane sai ya zama in ka fassara da wannan ma'ana ta biyu wa ma ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassarar alqur'ani ko ba wanda ya san fassarar mutashabihat illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi sai kuma arrasikhuna fil ilmi wadanda sun dandake karatu sun koshi da ilimi yaquluna sai zama kalmar yaquluna wata jumla ce ita kuma daban yaquluna su masu imani ko arrasikhuna fil ilmi yaquluna suna cewa amanna bihi mun yi imani bihi da almutashabihat din su wannan mutashabihat din kullun dukkanin su da muhkamat din da mutashabihat din min indi rabbina duk daga ubangijin mu suke wama yadhakkaru babu mai tintintini ya wa'azantu illa ulul albab sai ma abota hankali rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar karkabatar da zukatan mu ba da izhadaitana bayan ka shirye mu wa hab lana ya Allah kai mana baiwa min ladunka daga gare ka rahama baiwa ta rahama innaka antal wahhab domin kai ne mai yawan kyauta kai ne mai yawan baiwa to muka tsaya iya nan ad-doktor Sallabi abinda yake so ya fito mana da shi bai fito ba domin ya ce wa ahyanan yamdahul mu'minina bil ima bil ma'ad wani lokaci Allah ta'ala kan yabi masu imani da makoma to a ayoyin nan guda biyu ba wanda sai maganar ma'ad da aka sai ka ƙara aya ta gaba rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu almi'ad to a wannan ne fiqhun malam ya fito ina fata gane da aka in ka zo nan sai ka ƙara aya ta gaban wato in ka zo innaka antal wahhab sai kuma ka ƙara ɗaya aya ta uku rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nas kai ne mai tattara mutane liyawmin a wani yini la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin sa an bayyana to in ka dauko wannan ayar ka hada sai ya zama to ma'anar da malai yake so ya fito da ita ta ahyanan yamdahul mu'minina bil ma'ad sai ta fito ina fata an gane Allah ya sa mu dace abu na shida wa ahyanan yukhbiru annahu wa'du sadiq wani lokaci kuma ubangiji ta'ala yakan bada labari game da tashin alkiyama yace annahu cewa shi tashin alkiyaman nan wa'du sadiq alqawari ne na gaskiya wa khabaru lazim sannan labari ne wato lazimi wa ajal wa ajalun la shakka fi kuma lokaci ne da babu kokonto a cikin sa qala ta'ala Ubangiji ta'ala yace inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adhabal akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud inna fi dhalika in ka koma ka dauko wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid sai zama dhalikan isharar tana koma zuwa ga wancan bayanin da aka yi a ayatu ta gabata sai Allah ta'ala ya ce inna fi dhalik lalle a cikin wancananka bayanin da ya gabata la ayatan lalle akwai aya liman khafa adhab al-akhirah ga wanda yaji tsoran azabar nan ta ranar karshe ذلك يوم كو ذلك يوم wancan wani yini ne majmu'un lahun nas wanda mutane za su yi cincirun do su taru lahu saboda wannan yini wa zalika yawmun mashhud kuma wannan yini ne mashhudin ko mashhudun abin halarta ba wanda zai absent kowa sai ka gan shi a gurin tun daga annabi adam alaihi salam har ana da kasa zalika yawmun mashhud rana ce a bar halarta kowa zaka same shi ya halara a gurin wa ma nu'akhiruhu Allah yace ba mu jinkirta wannan yinin ba illa li ajalin ma'dud sai saboda wani lokaci ma'dudin abin iyakar cewa lokacin ne bai zo ba da lokacin ya zo to za ka ga an halara kuma babu wanda za a neme shi a rasa kowa zai zo gurin to kaga in ka duba wannan ayar ita ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan yinin da za a tara mutane a cikin sa lalle yini ne da babu makawa sai ya zo lalle yini ne da kowa sai ya halarce shi abinda yasa kawai kaga ba baka ganshi ba lokacin ne bai yi ba amma lokacin yayi to yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud aya ta 7 wa fi ba'd al-ahyan aw suraran wasu lokutan yukhbiru ubangiji ta'ala yakan bada labari amma ji'ihi game da zuwan sa wato zuwan wannan yinin wannan lokaci ubangiji ta'ala in ya tashi sai ya bada labarin zuwan wannan yinin waqtira bihi da kusantowar shi wannan yinin qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ata amrulllah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun al'amarin ubangiji yazo ata amrulllah kaga ata fi'lu madi saboda tabbatuwar zuwan sa ba cewa akai ya'ti amrulllah ba al'amarin Allah ga na tashin alkiyama zai zuwa ata ya ma zo kawai dan ka ciro wata shukokonto ko wata shakka a cikin zuciyarka na anya zai zo ya ma zo kawai shine akai amfani da ata yazo menene yazo amrulllah al'amarin Allah din nan na tashin alkiyama fala tasta'jiluhu ba sai kun ci a gaggauto shi ba kafirai da suke cewa wai yaushe ne ana ta yi mana cewa za a tashi alkiyama yaushe zai zo yaushe ne yinin Allah ta'ala ya ce ba me me kuke ci na baka na zuba ai ba sai kun gaggauto kun ce a kawo yinin ba ya riga ma ya zo subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya daukaka amma shi kuna gabarin abinda suke yin shirka da shi wa fi mawadi'in ukhra a wasu wuraren daban kuma yamdahu nafsahu tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala yakan yabi kansa da kansa bi i'adatil khalq da dawo da halitta ba'da mautihim bayan mutuwarsu wa yadhummul aliha allati ya'buduha al-mushrikun sannan yana zargin gumaka da iyayen giji wanda mushrikai suke bautatawa bi adami kudratiha 'alal khalq da rashin ikon sa akan yin halitta ma'ana Allah madaukakin sarki yana yaban kansa yana yi wa kansa kirari akan shine mai ikon dawo da halitta bayan mutuwarta sannan kuma yana zargin dukkan wani wanda ake bautatawa koma bayan sa da cewa ba shi da iko na yayi halitta koda uda ya ayyuhan nasu duriba matalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'ula wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talibu wal matlub ma qadara Allah haqqo qadari inna Allah la qawiyyun aziz Allah madaukakin sarki anan yace ka kaulihi ta'ala amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ard a ilahun ma'a Allah قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في سورة النمل الله تعالى يتي أمن يبدأ الخلق كتنبيا وانيني يكا جهلتا دقبابو با حلتا يكا جيتا با تارد ياكوي كوي أوجمون با tambayar da zaka yi musu kenan amman yabda'ul khalqa wane ne ya fari ya kaji halitta thumma yu'idu kuma wane ne mai ikon bayan ya halicci halitta kuma ya sake dawo da ita wa man yarzuqukum wane ne ke azurta ku ya saukar da ruwan sama ya tsirar da tsirrai minas sama'i ya saukar muku da arziki daga sama wal ard kuma ya baza muku arzikin aban kasa a ilahun ma Allah shin yanzu akwai wani abun bauta bisa cancanta da za a bautata masa tare da Allah qul kace hatu burhanakum ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin in har kun kasance kuna da gaskiya akan abin da kuke da'awa abna tara wa bayyana fi mawadhi'in ukhra ubangiji ta'ala ya bayyana a wasu wuraren anna hadhal khalqa cewa wannan halittar وذلك وذاك البعض ده وانشن تاشن الذي يعجز العباد وان ده يغاغري باي ويذلهم كما يكي كسكنتر ده سو واتو الذي يعجز العباد وان ده زي غجيت ده باي ويذلهم يكما كسكنتر ده سو سهل يسير علي ابني مي سوقي ga Allah madaukakin sarki قال تعالى ubangiji ta'ala ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ma khalqukum halittarku bata zama ba wala ba'thukum haka ma tashinku illa ka nafsin wahida face kamar rai guda ɗaya ne kaka ga to yanzu tun annabi adam kai mutane fa da yawa fa an fa mutu fa da yawa fa an zuba fa yanzu sai Allah ta'ala ya ce to bari a baka misali da halittar taku da tashinku bayan kun mutu duk gaba ɗaya kaman halitta kaman mutum ɗaya ne in kana ganin yawan to kila an ce to mutum daya ne a to yawa da mutum daya aka ce to sai Allah ta'ala ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittar taku da tashin ku bayan kun mutu kamar rai guda ɗaya ce kamar Allah zai halicci rai guda ɗaya ne kamar Allah zai tashi rai guda ɗaya ne dan haka duk yawan naku da kuke kallo halitta ku bai zama wa Allah barazana ba hakan tashin ku ga baki ɗaya bayan kun mutu ba zai zama wa Allah wani sabon abu ba domin gaba ɗaya da halittar taku a karon farko da tashin ku a karo na biyu bayan kun mutu gaba ɗaya in an danganta shi da Allah illa ka nafsul wahida bai fi kamar rai guda ɗaya bane wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ayahsabul insanu allan najma'a idama bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah madaukakin sarki yace ayahsabul insan yanzu mutum yana zaton allan najma'a idama ba za mu iya tattara kasusuwansa ba bayan ya mutu ya rijjige ko ya hatsarin jirgi ya fatattake a jirgi ko an yi hatsarin mota gaba ɗaya naman sa cicciro shi aka dinga ya rugurguce ko kuma bayan ya mutu an sa shi a kabari ya riga ya zama ainihin wato kashi ya zama kasa Allah ta'ala yace ayahsabul insan yanzu mutum yana tsammani yana zaton allan najma'a idama ba za mu iya tattara kasusuwansa ba bala na'am za mu iya qadirina mu masu cikakken iko ne ala an nusawwiya banana akan daidaita yan yatsun hannunsa hakan yatsun hannunsa yanda yake haka Allah ta'ala yace bala qadirina ala an nusawwiya banana sai muna da iko har yan yatsun hannunsa mu daidaita su kamar yanda suke to kaga Allah madaukakin sarki karka dauka ma a ce to ai an yi misin din wata gaba saboda yanda mutun yayi hatsari a ce sai an yanke wani guri an manne a gurin ko kuma ma an rasa wani kashi kawai sai dai a ban gurin ko kuma a yanke ko wani abu mai kama da haka babu wani abu da zai salwanta na jikin dan adam lokacin da Allah zai dawo da shi Allah ya ce qadirina ala an nusawwiya banana dan yatsun hannunsa ma yanda suke zamu daidaita su faminan gaba ta takwas qiyasul ba'th ala an-naw sai kuma malai yace to ga qiyasin tashin mutane bayan an mutu da bacci ga wani misali shi ma da za a baka kai qiyasi wato ga wani qiyasi wani awo da za a yi maka a auna tashin alkiyama da tashin mutane bayan sun mutu a auna ma shi da bacci fannau domin baccin nan akhul maut dan uwan mutuwa ne kamar yanda shi kuma Bahaushe yace yace bacci kanin mutuwa shi ba dan uwa yace bacci ya kanin mutuwa bal huwa mautatun sughra ka gani wa yace karaman mutuwa ce kaga kanin mutuwan da yake dan haka shi bacci dan uwan mutuwa ne yace kai bari ma kawai kanin mutuwa ne kenan kawai haka Bahaushe yayi daidai anan bacci kanin mutuwa Wallahu ta'ala ubangiji ta'ala ya tawaffal anfusa bil maut shine yake karbar rawukan bayin sa bil maut ta hanyar mutuwa in sun zo mutuwa shine mai karbar rawukan su wa bin nawm shine kuma ke karbar rawukan su bin nawmi ta hanyar bacci fal qadiru ala irja'i nafsin na'imi lahu ba'da qabdiha qadirun ala irja'i nafsil mayyit lahu ba'da qabdiha dai dai wadaida ka duba wani misali na hankali malai yace wallahu ta'ala ubangiji ta'ala shine ya tawaffal anfusa bil maut yake karbar rawukan mutane lokacin da zasu mutu wa bin nawm shine yake karbar rawukan mutane lokacin da suke bacci fal qadiru ala irja'i nafsin na'imi lahu wannan da yake da cikakken ikon dawo da numfashin koran mai bacci ga mai baccin ba'da qabdiha bayan da ya karbe ran qadirun kuma mai cikakken iko ne ala irja'i nafsil mayyit dahu akan dawowa mamaci ransa ba'da qabdiha bayan da an karbara ubangijin da a baccin shi ya karbara wancan kuma da yazo mutuwa shi ma shi ya karbara wanda ya kaddara masa tashi ya saki ransa shi kuma wannan wanda aka kaddara masa mutuwa aka ce akwai ran da shi wa za a saki ransa ai kai ka san ana bacci a tashi in kayi musun bayan an mutu za a tashi to ya kamata kai musun an yi bacci ma da aka tashi bai kamata wanda yayi bacci ya tashi ba kamar haka kake cewa in dai baka kana tambayar ba yanda za a yi wanda ya mutu ya tashi to ya kamata ma ka yadda bai kamata wanda yayi bacci kamata yayi tazarce duk wanda ya kwanta bacci ya mike kawai amma kai ka san da ikon wani ya kwanta yayi bacci har baccin ya dauke shi kuma da ikon wani ya farka to mai ikon nan kuma shine a hannu guda a can yake wani aiki ya karbi ran wani kuma yace in ya karbi ran sa zai iya dawo masa da ran kaman yanda ya iya dawo mai bacci na saran qala ta'ala ubangiji ta'ala yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah madaukakin sarki shine mai karbar rawuka hina mautiha lokacin mutuwar su wallati lam tamut fi manamiha sannan shine mai karbar ran wanda ma bata zo mutuwa wa lokacin mutuwa ta be ba fi manamiha a cikin baccin ta fayumsiku allati qada alaiha almaut sai ubangiji ya rike ran wanda ya hukunta masa mutuwa wayursilu alukhra sai ya saki daya ran mai bacci wanda shi kuma ba hukunta masa mutuwa ba ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali wani lokaci abin ambato inna fi dhalika laayatin lalle a cikin yin haka akwai gwaninta da ayoyi li qaumin yatafakkaruna ga masu tunani da haka ubangiji ta'ala da yace zai wancan qadirun ala balik an bayyana wa an huzaifata radiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha akhadha madja'ahu min al-layl an karbo daga huzaifa Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance idha akhadha madja'ahu in yazo kwanciya min al-layl da daddare wada yadahu yana dora hannunsa tahta khaddi a karkashin kuncinsa thumma yaqulu sannan yace allahumma bismika amutu wa ahya allahumma ya ubangiji bismika da sunanka ne amutu menene amutu anan nake mutuwa wa ahya nake me nake rayuwa da sunanka nake kwanta ne bacci kuma da sunanka ne in ka yadda nake rayuwa na tashi na cigaba da rayuwa wa idha staiqadha idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka qala me yake cewa yake alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur godiya ta tabbata ga ubangijin da ya raya mu bayan da ya kashe mu karaman mutuwa wa ilayhi an-nushur matattara zuwa gare shi take tashi zuwa gare shi ne to kaga wannan hadithin na annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin bukhari wato duk kaga sun nuna cewa da wancan na kwanciya baccin da na tashi duk sun nuna cewa Allah madaukakin sarki shine yake ba mutum damar ya bacci kuma in yaga dama ya tashi shi ya ci gaba da rayuwa shi yake kashe wanda ya ainihin wato kwanan sa suka kare sannan kuma ya tashe shi zuwa wani lokacin yaga dama wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qal ya rasulullah ayanamu ahlul janna Jabir ya zauna yin shiru kaji wata tambaya ne saboda ya ga yanda bacci yake saboda in wato idan mutum yayi bacci to yayi losing din abubuwa da yawa ko babu rayuwarsa tsayawa take cak cak duk abubuwan da ake na wata wata da kaiwa da komowa na rayuwa shi fa da zarar yayi bacci na sai ya tsaya to yin shiru ga aljanna ma yanzu ana ta hidindimin din na aljanna zai iya yawa wani a ce na san yana bacci an tafi cin kasuwa a gidan aljanna amma a ce shi bai tashi daga bacci ba shi sai yin shiru yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahlul janna wai ni tambaya ta mai cin Allah yan aljanna suna bacci to barkaji kala la manzo Allah yace a ina 24 hours in ya tabbata hours din irin 24 hours din ba bacci kaga nan aka ce baka bacci fa sai kaga likita dan cuta ne ya zama ciwo to amma yan aljanna ba bacci kuma lafiya su kalau domin daga cikin alƙawarin da aka yi musu shine antasihu wala tamradu abadan lafiya lau ba ciwon kai ba zazzabi ba murdar ciki ba karta ba mura ba hawan jini ba hawan sukari ba hawan tsoka ba hawan ruwa duk ba komai lafiya kalau an bayyana lafiya laulan aljanna yake baya bukatar wani likita duk wasu cututtuka da wasu virus duk gaba da an kakkashe su ba bayan aljanna za su shiga su zaman su lafiya dan haka yace la ba za su yi bacci ba domin annawmu aqul maut ai shi bacci da kake kallon sa dan uwan mutuwa ne wal jannatu la maut fiha ita kuma aljanna ba mutuwa a cikin ta domin kamar yadda zamu karanta a can gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kanta mutuwar kamo ta zai a yanka ta ita kanta mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin wuta da aljanna za a zo a yanka ta idan aka yanka ta za a ce ya ahlal jannata khuludun fala maut ya ahlan nar khuludun fala maut kenan in ka shiga rayuwa ta jin dadi to har abada ba mutuwa in ka shiga cikin wahala to Allah yake yi khuludun fala maut mutuwa dai babu ita to dan haka shi yasa aka gaya wa Jabir cewa ai shi bacci dan uwan mutuwa ne ita ko mutuwa babu ita a cikin aljanna wannan hadithin yana cikin silsilatul ahadith sahiha wal na Sheikh Albani tasian to lokaci yayi to insha Allah za mu tashi tasian din abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمه الله انا yace Allah ya kara wa malan lafiya kuma Allah ya kara muku yace malan tambaya ta ita ce menene bambanci tsakanin karahiya da shubha to karahiya dai ina ganin daga makaruhu ne shi kuma abin da yake kira makaruhi abin nan wato yana daga cikin al-ahkamut takalifiyya guda biyar akwai al-wajib akwai al-mandub akwai al-haram akwai al-makruh akwai kuma al-mubah wadannan sune ahkamut takalifiyya guda biyar idan shari'a ta ce ayi abu ko kuma dukkan abubuwan da shari'a ta shar'anta su to za ka ga suna koma kan waɗannan abubuwa guda biyar ko dai abin ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramun ko ya zama makaruhi ko kuma ainihin wato ya zama wato mubah to shi haramun shine wanda suke tare da makaruhi shi mubah suka ce shine wanda abinda wato yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'ilu ma'ana shine abinda idan mutum bai yi ba za a bashi lada idan kuma yayi za a yi masa hukuma wannan haramun kenan barin sa akwai lada aikata shi za a yi wa mutum ukuba to shi kuma makaruhi akasin haka ne idan mutum ya bar shi zai samu lada amma in ya aikata ba za a yi masa ukuba ba wannan shine makaruh a yaran malaman usul kenan ka koma wancan ahkamut takalifiya shi abun ba a so kai shi amma in baka yi ba zaka samu ladan rashin yi in kuma kai ba za a yi maka hukuma ba wannan shine makaruh shi kuma shubha shine abin da ya zama to yana ya rikirkitar an kasa gane halal ne ko haram an fahimta abinda aka kasa gane halal ne ko haram bari mu baka misali da hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan abin da ya shafi farauta yanzu idan mutum yana dan farauta ne yana da karansa da ya bashi training kuma karan nan baya tafiya ya kama abun farauta sai ya aike shi dan haka mukaddara daga nan kawai mutum sai ya hango barewa can wajen gidan zu sai ya kira karansa sai bismillah ya aike shi dan haka karan sai ya bu barewan nan da gudu kaga gudun sa shi mai karan da gudun kare ba daya bane dan haka dole sai ya bu kare daga baya da aka yabi kare daga baya sai da aka je can bayan gidan radio sai je tarar da karnuka guda biyu akan barewa kuma an kashe barewar yanzu wani kare ne ya kashe karan kare da ka ambaci bismillah ya kare ko kuma ya kashe ko kuma wani dan daban kare ne da baka san me shi ba to yanzu abin da zaka yi kawai shine sai ka kama karanka ka tafi ba ka ci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ba me yasa saboda baka sani ba ko ba karanka bane ya kashe domin karanka kai ka ambaci sunan Allah shi ko karan wani ka ba ambaci sunan Allah a kansa ba to rashin sanin wani kare ne yake kisa to wannan yasa amma in ka je ka tarar da barewar bata karasa ba tana shuru-shuru to kaga nan yanzu sai ka dauko ka yanka kai bismillah ka yanka amma yanzu inda aka samu shubha shine karan ne ya yanka naka karanka ne ya kashe ko kuma wanda ba naka bane sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma bada wani misali yace yanzu idan mutum ya gano abun farauta sai ya sa kibiya ya harbe abun farautar ya samu abun farauta amma abun farauta sai ya gudu haka da kibiyar shi kuma sai ya bu baya da yaje sai ya samu abun farautar ya fada cikin ruwa ga kibiyar sa kuma ga abun farauta ya fada cikin ruwa ya mutu to yanzu ba za ka ci ba me yasa annabi ya ce baka sani ba kibiyar ka ce ta kashe shi ko kuma ruwan ne ya kashe shi to wannan shi ake kira shubha yanzu kaga ba za ka iya sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'lamu hunna kathirun minan nas an bayyana shubha kenan da ka zo ka ce to ga kare ga karanka da ka aika kuma ga wani karan ka rasa wanne ne ya kashe kaga kai baka sani ba kada daga cikin la ya'lamu hunna kathirun minan nas kada daga cikin kathirun minan nas sai wani a gefe yace wancan karan shine ya kashe wancan shi ma bai sani ba ya sani shi saboda shi yana zaune kila yana sana'a sa a gurin ya ga lokacin da karnukan suka zo amma lokacin da wannan ya zo gurin already shi wancan ya kashe dabbar to yanzu in naka ne aka ce yayi kisan kaga sai ka dauki barewa shikenan sai a zo gida da ita in kuma yace wancan ne ya kashe to kaga shi ya sani kai ne baka sani ba na fata an gane to wayannan duk suna cikin misalan shubha daga cikin wani misali shine yanzu misali in ka je gurin da ake sana'ar goro an sa tamfal kato kai ka zazzage buhun goron ka anan wannan makocin ka shi ma ya zazzage nasa anan kuna ta sayarwa wannan yana sayarwa wannan shi ma yana sayarwa lokacin sallah sai ku kai alwala ku tafi masallaci kuna dawowa sai aka samu wasu goro guda biyar a tsakiya nawa yi zai iya yiwa naka ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa man ittaqa shubuhati faqad istabara ala dinihi wa irdi duk wanda ya kiyaye shubha in dai abu ya zama haka ka kiyaye shi ka bar shi kawai sai yace domin akwai hadisin da aba yuribuka ila ma la yuribuka saboda haka tunda abun ne ya zama akwai shubha a ciki shubhar ita ce yanzu goran ka ne ko na makocin ka ne zai iya yiwa ka dauka naka ne kaga in naka ne ka dauka innal halala bayyinun ta dawo kanka idan na makocin ka ne ba naka bane ka dauka wa innal harama ta dawo kanka shi yasa sai aka ce to meye magani shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa man ittaqa shubuhati faqad istabara al-din wanda yake yayi shubha yayi takatsantsan da abu ya zama an ce ga ruwa guda biyu buta amma guda ɗaya yaro ya tallafa tsari a ciki wanne ne kawai aka ce a dai cikin butocin na akwai mai najasa to sai dai ente mai askari zakai da kuma wasu malaman fiqhu suka ce kowanne yake alwala da shi kai sallah ka dauki wannan kai alwala ya kata da sallah an kai sallah kai sallama sai ka zo shi ma ka dauki wannan dole dai a ciki akwai wanda ka da ga ta kuda ha ga ka ta kuda mai kyau da mara kyau an bayyana to irin waɗannan za ka ga suna nan abubuwan da yawa na'am
wannan gobe da yake haɗe ma kai na wai
ba yanzu ɗayan biyu sai ku yi masalaha wane haɗe da naka umma na wani na ban ma yawa ɗaya yafi wa ɗaya to an araba an na mutum ɗaya ne fa to kaga wannan kuma innal halala bayyinun din tazo a innal halala bayyinun tazo shi na sa jangora ne naka fari kaga wannan innal halala bayyinun naka fari ne kade buja ai kaga wannan innal harama bayyinun an bayyana to shi sa hadisin sai annabi yace la ya alamu hunna kathiru minan nas amma yanzu misali lokacin da wani yazo ya dan taba wannan abun tampan din da kuka zuba goran wannan ne yasa sai naka ya zamo ya zubo shi shi yayi aikin ku duk ba ku sani ba kuna masallaci la ya alamu hunna kathirun minan nas walakin qalilun minan nas ya alamu yanzu shine qalil an zo an samu kai cikin ato wannan goran nawa yace a naka ne nine nazo na dan taba wannan zan karkade kaza sai na ga gangaro naka ne to rashin sanin wane ne mai shi shine shubuhat an bayyana Allah ya sa mu dace sai wannan shi kuma yake cewa mallan tambaya ta ita ce akan kalmar da Bahaushe yake amfani da ita ita ce ubangiji akwai wani malami da ya taba gaya mini cewa danganta ta da to ma'anar da yanan ta abu nan to ina jin danganta ta da Allah ko kuma danganta Allah da uba kuma gashi ya koru ga Allah malam a yi mun bayani yadda zan gamsu ya halatta ko kuma akwai kuskure to wannan gaskiya magana ce ne da za a maida ita zuwa ga masu harshen Hausa amma har zuwa yanzu ni dai gaskiya ban ga kuskuren fadin ta ba shi yasa nake fadar ta amma kila an samu masana harshen Hausa waɗanda za su taimaka wajen fito da idan ana ganin tana da ma za ka ji ubangiji kalma ce wadda take ko da yake akwai ainihin wato wayanda suke da wasu ma'anonin suna shigowa ba ita din ba to amma kuma za ka ga ko a larabci rabbu ita ma za ka ga dai duk kokarin fassara rabbu ne ita kuma rabbun har yanzu babu wani harshe guda ɗaya da zai iya fassara maka ita kalma ɗaya shi yasa kila Bature zai ce god kai kuma ka ce ubangiji wancan shi kuma ya ce cineke wannan abin nan ko wancan shi kuma kila haka ne da haka duk kokari suke su fassara rabbu an bayyana kuma ita kanta da larabci akwai rabbul manzil su ma suna amfani da rabbun kuma ba ubangiji suke nufi ba da haka ne gaskiya ban ji dai bayanin shi wancan malamin abin da ya faɗa a kai ba amma dai ya fahimta ta gani nake babu ba ta da wani aibu domin da tana da aibu kila da malamai sun yi ta bayani a kanta kuma su ce a daina faɗa da haka dai zuwa yanzu gaskiya ban ji wannan bayanin ba kuma ban ga wani aibu da kalmar take da shi ba tunda in an faɗa almutabadir fi zihirin abinda ke zuwa kwakwalwar mutane sun san Allah ake nufi so kuma kokari ake a fassara rabbu da inda ka ji ta rabbu ake so a fassara sai dai in kuma wata fassara aka samu wanda tafi wannan ubangijin dacewa to kaga masana Hausa sai su zo su yi bayanin ta cewa gashi saboda ita waccan a daina jinginawa Allah ita saboda tana da kaza tana da kaza tana da kaza na'am to ya za a ce na'am 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 wanda ya fi wancan na'am
Na'am. To na'am. To yanzu shi theory ya tabbata. To giji gida kenan. To kajuwa. Wato wannan mu kaga matsalar yanzu sai dai mu koma wajen su professor dan gamba kenan. Da su wannan dan dattiko. Ya ba da gaskiya matsalar ina ganin su masu karanta harshen Hausa da kuma malaman addini su ya kamata su abin amma dai abinda dai in ma kana kyamar wannan din dai to rabbu dai shi muke nufi da hakan kana da wani ciyorin ko kuma kana da wata kalma da kaji wani ya fassara wanda tafi wannan din kwanta maka a rai babu laifi ka fassara duk kokari ake a fassara rabbu wallahu ta'ala alam sai wannan shi kuma tambayar ta karshe take cewa dan Allah kai mun bayani akan takaba to takaba ita ce wato idan aka ce mutum ya mutu ya bar matarsa to wannan matar za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma ba ta yin kwalliya da dukkan wani abu wanda sunansa ado ko kwalliya sai dai za ta iya yin tsafta amma ba za ta yi kwalliya ba kuma ba za ta dinga fita ba in babu wani larura wato ta shari'a ba za ta sa kwalli ba ba za ta sa hoda ko jagira ko jambaki ba ba za ta fesa turare ba ba za ta sanya kaya wanda suke na ado ba ba za ta yi kunshi ba duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan yanayin da za ta shiga na wannan din saboda jimamin rabuwa da abokin zamanta har na wata hudu da kwana goma ba tare da ta fita ba sai dai in larura ta asibiti ko larura makamanciyar irin wannan ko larura ta rashin abin da za a ci ya zama sai ta fita ta je ta samu ko sai ta je wani guri ta karbo ko wani abu mai kama da haka fita dai irin wanda take ta larura za ta zauna a cikin gida har tsawon wannan lokaci kuma kar ta fita ta bar gidan da shi mijinta ya mutu ya batta Allahumma sai dai in ba gidansa bane gidan haya ne kuma kila kudin sa ya kare kuma bata samu wanda zai biya mata ba to wannan kila zai iya tilasta mata barin gurin amma in ba haka ba za ta zauna a gidan da ya mutu ya batta har zuwa wata hudu da kwana goma ba tare da tayi waɗancan abubuwan ba amma za ta yi wankanta za ta kamar yanzu ana sanyi za ta samu basilin ba irin mai kanshin nan ba ta shafa wannan duk babu laifi ba kamar yanda ake cewa ba za ta yi kitso ba za ta sa bakaken kaya ta zama a cikin su za ta sa duk kayan da ya samu amma ba za su zama kaya irin na cecere ne na ado ba sai dai zama irin kaya na zaman gida wanda dama mata suna zaman gida akwai irin kayan su na zaman gida to irin wannan kayan za ta iya sawa ta sa ta yi wanka ta bukaci haka da sauransu amma waɗancan abubuwan wanda duk suna nuna kwanciyar hankali da zaman lafiya da jin daɗi da nishadi wanda ya shafi ado ko kwalliya to su ne ba za ta yi ba har zuwa wata hudu da kwana goma wannan a takaice shi ake nufi da takaba sannan tambaya ta biyu ta ce malam mace ce take da ciki a cikin azumi sai ya zube bayan sallah to ta sha azumi shin ciyarwa za ta yi ko ramuwa to yanzu dai kusan dalilin da yasa ta sha azumin nan cikin ne ko an haife shi ko ba haife shi ba wannan wata matsala ce daban na barewa cikin amma dai dalilin da yasa ta sha azumin cikin ne to shi kuma game da mas'alan mai ciki da mai shayarwa kamar yanda Ibn Rushd a cikin littafinsa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yayi bayanan da malamai suka yi akai kusan mazahib ne guda uku ko guda hudu mazhabi na farko akwai mazhabin da suka ce ciyarwa za ta yi ba rama za ta yi ba ciyarwa za ta yi ba rama za ta yi ba in ban manta ba shine mazhabin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud da wasu cikin sahabbai za ta ciyar ne ba za ta rama ba an bayyanta sai suka sa ta cikin wa alal ladina yudiquna fidyatun ta'am akwai kuma mazhabi na biyu da suka ce a'a za ta rama ne ba ciyarwa za ta yi ba za ta rama azumin da haka sai suka jefa ta su kuma fikihun su sun jefa ta cikin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar da haka sun jefa ta cikin layin marasa lafiya ita ne ciki ina fata an gane da haka su fahimtar su yanzu in ta haihu to abinda zace abinda ake bunta shine adadin azumin da ta sha shi za ta rama wanda wannan shine mazhabin Imam Malik da wasu cikin malamai sannan akwai mazhabi na uku shine mazhabin da suka bambanta tsakanin mai ciki da mai shayarwa suka ce mai ciki ita sai suka riskar da ita da mara lafiya ita kuma ainihin wato mai shayarwa sai suka riskar da ita da wa'alal ladina yudiquna fidya da haka sai suka ce mai ciki za ta yi mai ramuwa mai shayarwa za ta yi mai ciyarwa akwai mazhabi na hudu wanda suka ce yafi kowanne rauni a ciki shine mazhabin da suka ce za ta ciyar za ta rama wanda wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa da wasu cewa in ta tashi za ta rama adadin azumin da ake bunta kuma za ta ciyar da haka ne wayancan guda biyun malamai sun fi gamsuwa da dalilan da ke karkashin su ko dai ta ciyar ko ta rama sannan in za ta ciyar za ta iya yin aiki da irin abinda Anas dan Malik radiyallahu anhu yayi wata shekara saboda shekaru da girma ba zai iya azumi ba kawai ya tara adadin miskinai guda 30 kawai ya ciyar da su lokaci daya da hakan tana da wadata da za ta iya ciyarwa lokaci ɗaya shikenan in ba ta da shi shine kullun ta ciyar da miskini guda daya a madadin azumin da ta sha saboda yanayin da take ciki wannan shine abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wa alaikum assalam na'am wannan sati to na manta sai kai to naji to gaskiya na manta ta bawa duba ba insha Allah wani sati insha Allah sai mu ansa na'am okay to